Dawu da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar muku da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 18 ga watan Janairu na shekarar 2024, za mu yi magana ne akan matsalar sace-sacen ƙananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafe da tattaunawa akan jimamin rashi, musamman ma na makusanta. Cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan matsalar sace-sacen ƙananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafa da tattaunawa akan jimamin rashi. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana, inda za su tattauna akan matsalar sace ƙananan yara.
Da na kowa ne, haka Hausawa suka ce. Har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa?
Gaskiya ba ta aiki. Gaskiya ba ta aiki. In ma kika yawaita sa ido da gyara da a yanzu, kika ga yayi kuri
wanda ba naka ba,
wanda ba naka ba, to gaskiya zaki zama abokiyar gaban iyaye da yawa.
To ina za a gyara?
Tunda iyaye suna goyen bayan ƴaƴansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyar su,
shi yasa mutane suka ja baya kenan.
Shi yasa
to amma wannan zai haifa mana da arimin ido
ina ba
a halin da muke ciki?
Ai ba zai haifa mata ba, mu ma din kuma ba zai haifa mana ba. Ai idan kaga ana mummunan abu ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to kayi magana da baki. Ni nayi magana da bakin, ban ji dadi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa bakin kuma wannan farauni ne,
shine mu
sai mu hana kuma ƴaƴanmu su yi, amma farauni ne dan saboda duk inda taje ta dawo sai ya shafe ta. Kuma zancen shugabanni da shari'a, ai dole ne a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro.
Wato dole a fara daukan mataki.
Dole a fara daukan mataki.
Saboda taba yara
wanda yayi irin wannan a bainar jama'a a yanke masa hukunci daidai
da
abin da yayi. Shi ne kawai magani.
Malama bangaren ki na ba da shawarwari, wato guidance and counseling. Musamman bangaren ilimi. Kukan ce iyaye su dinga hada hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara. Shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami. Wato shi yasa idan aka kai yaro makaranta, in ka damka shi a makaranta hankalinka a kwance yake, cewa yana wuri ne mai tsaro, yana cikin di aminci. To sai ya kasance ma ana samu kuma malamai wa'inda za su iya wai amfani da wannan daman na yaddan da kuka yi, su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba, su cutar da ɗa ƙarami. Ya zami ya zaki ba iyaye shawara don akwai inda suka samu raunin gwiwarsu yanzu ta yi sanyi, cewa ta ina ne akwai mafita, ina ne akwai tsaro da aminci akan maganar 'ya'yansu?
to what can ba wai ita makaranta ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yadda da ita ba sannan yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a bude makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kade ba ya zo ba ko kawai dan ya nemi kudi ya bude makaranta na daya akwai bukata ya bude makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma baya ga ikon da ake ba magaddai da masu unguwa ya kamata duk wanda yazo zai bude makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwar shin suna ma da bukatar makarantun wannan wata makaranta masu zaman kansu sun tantance ba a kira su makarantu wani fa gida ne bai wuce daki biyu ba kawai sai a yi mishi penti a yi umbrella a yi waye shikenan ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke musu kokalwa cewa makarantar gwamnati ba ta da kyau ko sai suka yi ƴaƴansu su kai shi wanda ya bude makarantar nan me qualification din shi
gaskiya
yayi meeting abinda gwamnati ta yarda da shi a matsayin ka na malami
mafi yawanci ba sa yi
mafi karancin qualification naka koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa zaki sha mamaki in kika ji me ya karanta
wani ba kasuwanci ne kawai
amma yazo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai danka ka koma gida ka kwanta bacci ba
ai hajja akwai wanda makarantar zaki ga tun safa za ka yaro sai magarba
shida to iyaye ne ba sa son su yi abinda Allah ya dora musu ni ina shan
rashin tausayi ne
kiga ba san ma yaro ne tarbiya ake ba a yansu ba
tun safa yaro ya bar gaban ka sai karfe 6 zai dawo
kuma karamin yaro haja ba mai wanda ya kai
kuma wannan lokacin ya tashi dawowa a hado shi da homework ya kai wajen guda 7 to duk wannan tsawon lokacin me aka yi duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta yayi bacci lokacin aka hado shi da wani aiki
to ai kuma ba kwa tambaya ko iyayen ba
makaranta ko ta ansa sunanta akwai kaidojin da sai tactics take zama makaranta na daya dole sai akwai wurin wasan yara na biyu dole sai akwai security a makaranta akwai gate inda za a sa chain a rufe ba a bude shi sai an tashi makaranta kuma idan an bude shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaron da zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka dauki da sannan malaman nan a san su a cikin unguwa ayi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace a ta al'umman wurin ce koda ba su da hannun jari a ciki a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar nan akwai wani abu da na karanta game da yadda ƴan China suke ta yadda makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke ce ma party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen
wakili ne
na mutanen wannan unguwa inda makarantar suke kuma ɗaya daga cikin iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowane term
ake sake sabo
saboda kar a wahal da iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da dabi'unsu da rashin da'a su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su cika ransu ba babbaka in kika je hukumar makarantun abin nan na kuɗin nan sai suke ba kowa ni na taba zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma za ki kai kuka a wurin shi babu to me illa makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je da kai dan shi 2 bedroom da sunan makaranta
to ja an gyara kila ko uniform din ne bai musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya kila ki wani sai ta duba kila uniform dan wani malama za ki ga wallahi zai ga ya miki uniform din wancan makarantar tai mai kyau yaro na zai mishi kyau
to wani kwalliya ta wuce abin nan tutar ko
Najeriya tutar Najeriya inda akwai kishi ba
inda kana da kishi ta wuce ta
malama binta
ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar ai babu amana
yanzu kuma
ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ne ina kika bar uwa a da da muka sani Hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman danta ba sai dai danta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta dauki da ta je ta sai da shi
har mun kawo na wurin mun wuce kin yaushe malam Aliyu kana ji fa
maganar da malama Zinatu ta yi wato ya cewar matsancin bude makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da iyayensa to amma mafi yawa rashin sa da aka yi mafi yawa malaman nan ba malamai bane ba kamar ta faɗa ne ƴan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga ƴaƴansu akwai tausayi akwai amana akwai aminci akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro na wannan kula da yaro na akwai shi to haka malami kamata ka kance tsafi da makarantar sa to mafi waɗannan mutane ke buɗe makarantar nan ba malamai bane ba
to mun dai magana akan makotaka da yanda makota yanzu suke iya cin zarafin ƴaƴan makota amana dai kamar yadda kuke faɗa cewa amana ta yi fara karanci an yi magana akan makarantu inda nan ne ya kamata a ce an samu salama an samu kuma aminci shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren to ta kwaina dai aka duba akwai matsala shin wani shawara zamu ba iyaye na su sa ido akan ƴaƴan sannan su ma ƴaƴan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in dai ba mama da babu bane yace zo mu ji tunda yawanci ne aka fi cutarwan su inda kananan inda ba su da wayo sosai daga sifili zuwa shekara 7-8 ai dai kawai ina da rakawa ne amma ba wai ya san me tunya take ciki bane wani shawara za a ba su yaran wani irin dabaru za mu koya musu
shawara dai a dai rage sakacin da ake
yi su iyaye kenan
su iyaye su rage sakacin da suke yi iyaye maza su san cewa da uwa da ƴaƴa suna karkashin su kuma abinda duk aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi kuma tarbiya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba ya shiga ciki yaro ya ci abinci zai je makaranta wasu iyayen suna da sakaci iyaye mata ko bacci ne ko rashin tsari ne sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba uba ya tsaya a matsayin shi na uba ya kuma dauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi ba wai kawai zai bada kuɗi bane kullun iyaye maza suna mai da kansu kawai providers da an ce ana son kuɗin makaranta su bada amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba ko iyayen zaki ga mata ta tashi ta tura ƴaƴanta makaranta ba su kalaci ba ko suna ko tana sauri ko tayi bacci ko dai wani abu wani kyalekyali ko ken uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu sai kawai shiga iyaye mata suna taya yara transfer to uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari aka ƴaƴan shi makaranta ya je ya ga wake da makarantar nan ya alaka shi take da mutane danwa da danwa ke cikin wannan makarantai wannan me makarantar take akwai ruwan sha a makaranta akwai toilet a makaranta ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi yana daya daga cikin kaidojin makaranta ta kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools makaranta ta kasance komai yaro ke bukata akwai shi a cikin makaranta daga inda yaro ba inda zai zagaya ba ruwan sha ko kuma in aka tara sai ya hita waje yaro ya zama vulnerable wannan iya kama shi daga nan wurin to dole sakacin nan a rage shi iyaye maza su sa ido kar su ban mata masu ungunni su sani waye yazo ya bude makaranta a unguwar su me dabi'a shi me aqida shi ya taki takin shi yake me sana'a shi da wa yake huda
so mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to babu me yadda kai ba kenan
sai ma mutanen unguwa sune ido ai sune ido zasu ya kamata su sa ido su ga me ke faruwa cikin unguwar su abinda ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba su nuna ba su yadda da shi ba dole za a gyara
mafita guda ɗaya ce mu koma ga Allah ku sa ido mu idan ba mu tsaya
in da ka tsaya da mu ba
to akwai matsala
bin ka'ida
bin ka'ida da addu'a
duk maganar nan ba banje wanda ya taba gwamnati ba ta da wani rawa da za ta taka ni
ai gwamnati mu ne gwamnati to saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su su waye suke sakan su hukumar ce take sakan su
a zargin da kike
ni da ke to ta yaya ya fito ya fi karfin su ne
to ai ban sani
sun kulle shi a cikin cell ne ya fita ta sama yanzu muke magana sai ka ganshi shekara 1 shekara 2 yayi kisa amma ya fito ba wani abu
fakila ya gyara hali ne
ya gyara hali to amma ai a cikin dokanmu daga ta addini har ta ƙasa cewa akai wanda ya kashe a addini a kashe shi a ta ƙasa kuma wanda ya kashe a tsare shi to an fito da shi ina zancen doka yake ya ji dadi yanzu kamar mai cin makogoro din nan da hancin ciki an ce da shi sauran yaya kuke yace daddatsawa ke yi suke sayarwa ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba cewa yayi shi dan barandan 1500 yake ba su
to so wani suka nemo mashi da 1500
to shi wannan yaro kin san zai samu riba fiye da
kin ga haka dan injiniyoyin mu dan likitocin mu da zamu yi ɗan sojojin da zasu tsara kasar duk an cinye mana su
to kuma an gurɓata su kuma matasan da suke an gurɓata su
kwarai
tarbiyyar su da zuciyar su duk ta lalace
gaskiya ne
to zancen cewa gwamnati ma bata taso ba
mu ne zamu gyara kenan
sosai da sosai
malam kai ma ka yadda mu zamu gyara ko
gaskiya ba mu kadai ba kamar yadda malaman masu magana faru suka faɗa zamu farko mu koma Allah mu san cewa muna da haƙoƙi akan waɗannan yaran nan mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hoɓɓasa a kama a jakan hukuma maimakon a ce an dauki mataki wanda wani ba zai gani zama izina gare shi ya daina sai ka ce war an ki saboda dan wani ne ko yana da wani ko yana da mai gida wani sai ka ce an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abin da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike hakokin da Allah dora mana akan matayen mu da ƴaƴan mu ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka saboda addinin mu suna da haƙƙi akan junan mu in suka rike wannan amanan za a rage wannan abu sannan uku hukuma tabbata tana playing nata role tana yin abin da ya dace akan ta duk wanda aka kama aka tabbatar da laifin da yayi a yanke hukunci daidai da abin da yayi
Jama'a har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma zamu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta.
A wannan zauri namu muna tare ne da mata iyaye inda zamu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimami a game da mutuwa. Shin mai sauraro ko ka san yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu? A wannan zauren namu a yau muna tare da malama Farida Husaini, malama Rahama Suleiman, Hajara Rabi'u, Hafsa Muhammad da kuma Rahila Abdullahi inda zamu tattauna da su akan yanda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu. Malamai barka da zuwa wannan zauren.
Barka da
dai. Idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman na makusanci, yaya za ku fassara mu ko za ku yi min bayani akan yanda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimami idan ya auku?
Gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tunda an ce makusanci. Saboda shi mutuwa ka san mutun ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba.
Wato ba wani ziyara
ba wani ziyarwa to kinga dole ka ji komai ya tsaya maka. Komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka. Har sai zuwa dan wani lokaci ka dan saba da rashin sa. Sannan zaki ga walwalar mutun ta dawo. Me kamar kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu. Tsabar ni da yanda na san sun yi soyayya tsakanin su ban iya na daga waya na kira ta ba saboda ban san wani cikin yanayi zan ji muryar ta ba saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryar ta amma dai duk da haka kin san sai a ce miki ba yabo ba fallasa amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yanda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata to balladana kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocinka ne da su zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani yanzu inda wani ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa take gaskiya
Malama Hafsa duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantar sa saboda tun kafin a haife mu an mutu muna nan a raye din an mutu muna kanana a gaban ka ma zaka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci duk lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake dauka wurin ganin cewa abin duk da ya dake shi amma iya gage cewa ya fuskanci abin da ya kamata yayi
to gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an dade ana yin ta tun kafin tabbas hakan dan kullu nafsin za'ikatul maut dukkan mai rai mamaci to amma idan aka ce miki an yi din nan gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka miƙa komai zuwa ga Allah kuma da ƴan addu'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to indai kana karanta wannan cikin ikon Allah zaka samu natsuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko ƴan uwa ko wani makwabci ma ta yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara mu baki mu fadi mu tashi rana daya kwatsam habba ai dole wannan mutuwa ku ta duk
kuma an ce ba ta sallama
kwatsam ba ta sallama ina za ta miki sallama kwatsam ta zo gaskiya dole ka samu kanka cikin damu dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka dinnan sai ka ji kaman ba a taba yi ba to maka man ba a taba ma wani ba kai kadai aka taba ma
wato sai ka ga kullun sabuwa take
kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tunda dai ka san da ita dai kuma da addini dai da tawakkali a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi damuwa ka rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sabu
to malama Farida malama Hausa ta ce boy ba a mantawa to ana mata shiri
mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne mai kiki ta dan adam ba kamar yanda nake magana akan shi mamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka mai mutuwa to tabbas yana cikin jimani yana cikin bakin ciki
da alhini
da alhini tabbas to kamar yanda mai gabatarwa ta fada yanda shi dan adam zai ji wannan jimamin gaskiya to ba karamin babban abu bane to amma dai ana maka mutuwa dan adam dai yayi hakuri ya sa juriya da hakuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da yaji mutuwa na makusantan shi iyaye ne ɗan uwa ne makota ne kawaye ne abokanai ne to ana so mutum da ya saka hakuri da kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din dai lokacin su ne yayi shi ya san ya suka tafi to kowa ana so kowani bawa kowani mutum da ke duniya ya sa hakuri a cikin zuciyar shi tabbas
kaman yanda malama ta ce kyau dai bawa ya kasance mai hakuri kuma mai ta roƙon Allah ya sa mu zukatan mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kaman shekara 10 to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara 10 to a daidai lokacin da yaron yake kaman sati 10 a duniya bayan ta haihu din sai Allah ya karba a bar shi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa
kuma da ta haifan ma kuma Allah ya dai bata kuma ta gani amma kuma ya karbe
amma ta shayar da shi
din sarki
amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah da Allah ma ya sa ya bata haihuwa kuma ta sha ayar da danta kuma ta dauka kuma al'umma su taya ta addu'an Allah kuma ya kara bata wani zuri'a masu albarka to kunga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taba haihuwan ba amma ta yi hakuri
wannan ta iya zance ta iya tafiyar da jimaminta yanda ya kamata malama Hajara ana ta maganar mutuwa ana ta maganar wanda muke so muke kauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jiki na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru da me ya kamata dan adam yayi lokacin da aka ce yau ashi an kawo mishi labarin wani ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da maganar mutuwa
a gaskiya wanda aka zo mishi da maganar mutuwa ko ya gani ya ga mutun ya mutu eh zahiri ya tafi ba zai dawo ba to kamata yayi tsoron Allah ya zo mishi a cikin zuciyar shi nima a gaskiya an taba tabani to da aka tabani kishi ya dai abokiyar zama ce wanda wasu suke kiranta kishiya da Allah ya zo ya yi ikon sa da ita to gaskiya a ranan saboda irin abin da din da yazo min cikin zuciya
ta kwatan ya taba
ki ya taba ni sosai
da ita kuna tub da tana
kina yanda muke da ita gaskiya zaman dan wantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min aya a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lalle wannan da ta su sannan na ƙara fahimtar na yi babban rashi a tsakani na da ita saboda yanzu ina duba yaran gaskiya har yanzu abin ne yana min susa a cikin zuciya ta sai dai in na gan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai to sai in ji zuciya ta tana dan yin sanyi a tare da ni
gaskiya ne dan an ce da ma rashi kala kala ne to babban rashi kamar yadda malam Bahaushe yake cewa shine mace ta rasa mijinta ko kuma ƴaƴan sa rasa iyayen su ko kuma su iyayen sa rasa da to Allah dai ya kara mana dangana so bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido akan su wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yi yanzu shin a yanzu idan ku za ku hada akan yanda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na makusanta da abin da ake aikatawa yanzu idan an mutu shin daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu
to a gaskiya yanzu kin ga in akai mutuwa kusan zan iya cewa a kusan ko ina an dauki mutuwa kamar diki. Saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwar tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba
kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shine ke kan gaba ba
ai wanda aka yi wa mutuwa kadai shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin
zaran uwa da abokan
ruwa ne ya rasu kawai tunanin su wani abincin zamu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi
to na yanci yanzu ma har adashin mutuwar su
kwarai da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun ga kamar mutum ma yana kan ciwo
ciwo ba ya yi zafi ko kuma na karewa ko ne haka
yawa to kai sai kiga ana sa masa rancen mutuwa wanda kuma ba anan take ba mutuwa zaka ga ba babban ba ba yaro bai sai kiga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai kiga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wannan labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan sha lemuka haka kala kala wanda ana jirawa da kan mutun ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa a
fara nuna gwaninta da bajinta
a nuna gwaninta har da su kaji ma kiga har da lemon gwangwani da lemon kwali a jimamin mutuwar fa zaki ga an dafa ana bayar wa al'umma
to gaskiya ne kamar yanda take fadi na akwai rasuwan da aka taba yi to iyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka da aka yi rasuwan
tana jimamin mutuwar da aka
mata sai wata mata ke ce mata ke ba zancan kuka ake yi ba yanzu ku fara hada abubuwan da za a dafa na mutane kuma
wallahi
kuma uwarta ce ta rasu
uwarta ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancan kuka
wato kuka da ganta bata ajiye shi a gefe in sun tafi
yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka
a fita kunya kuma an ce wai nan an tashi mayin girkin ba maganan kisan ada a al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da ƴan uwa suke dako abincin ma su kawo saboda waɗanda suke jimamin ana so a hutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ciyar da su su ci gaba da alhinin su kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce
to ai yanzu sanin da ake kai
to
amma a yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu to kake tunanin waya a makwabci zai fa na ɗakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a dauko
wannan na gadan shi ma shi ma da fitina
shi za a fara tunanin to yaya can an riga an kai an tafi akai mamaci nan ana kokarin to me za a cikila ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a hada ti ne inda rana ne sai ki jan fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawowa domin a tausaya mu waɗannan da abin ya shafa a yanzu ba haka bane kina cikin daki ke da aka marasuwa za a riga kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza
kamar ina ga wani
aje a siyo mai aje a siyo mai aje a siyo kaza ba karshen ta ma ba ki da shi a cikin daki
ke kanki ke
mana babu wanda aka marasuwa
a daidai lokacin kai baka cikin hayyacin ka baka cikin kwanciyar
hankali a lokacin da kike an fara cewa kawo kawo ana kokarin tura dora tukunya
to kafin mu karkare shirin namu bari mu sa muku wannan
yau da gobe
a cikin sabon shirin yau da gobe da zai zo muku a wannan shekarar shirin ya zo da sabbin shirye-shirye da zai dadada muku ya ilmantar da ku ya kuma nishadantar da ku inda shirin zai leka ya ga wainar da ake toyawa a rayuwar matasa maza da mata kama daga zamantakewar su ilimi siyasa lafiya al'adu hirarraki da waɗanda suka taka rawar a zo a gani wajen ci gaban al'umma kana za mu tabo masu kayan kwalama da mawakanmu na cikin gida da na waje da dai sauransu a duk ranar litinin shirin zai leka Najeriya tare da wakiliyar
Rukayya Basha
sai kuma ranar talata shirin daga Ghana tare da wakiliyarmu
Hawa Abdulkarimi a nan birnin Accra Ghana
sannan a ranar Laraba kuma za mu kai ziyara Nijar tare da wakiliyarmu
Tamar Abari
a duk ranar Alhamis kuma za mu je Kamaru tare da
Nana Sado
baya ga haka a ranar Juma'a za mu sake komawa Najeriya tare da wakiliyarmu
Binta Ibrahim daga Kaduna Najeriya
kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka karfe 4:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 3:30 kenan agogon Ghana
da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama.